محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا هادي إلا من هديت ولا ضال إلا من أضللت، فنسألك اللهم أن تجعلنا من الهادين المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا المذلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم.
باب ما جاء في تقليل
اللحية. سي مغنى أكام منيني حكمشن إيت أي في جيمو أشيون أرولا تند مغنى أرولا إكي باكيغ مغنى وانكابتكو أما دي دهاك منيني حكمشن إيت أي في جيمو dangane da wato arwala.
Hadathana Ibn Abi Umara,
Imam Tirmidhi yace Ibn Abi Umara ya zantar da mu.
Hadathana Sufyan ibn Uyaynata,
yace Malam Sufyan dan Uyaynata ya zantar da mu. Yana daga cikin manyan malamai mabiya tabi'ai wanda suka rufa a karni na uku, ma'ana tabi'u tabi'in kenan. Yana daga cikin malamai waɗanda idan ana maganar salafu to suna daga cikinsu. Ya haɗu da Imam Malik, yayi karatu zan Imam Malik, yayi karatu zan Imam Zuhri, kuma har ya zama shi ma mai zaman kansa, kuma ya karantar da Imam Shafi'i, ya karantar da Ahmad dan Hanbali, ya karantar da wato irin Sufyan bin Sufyan Sauri, shi malamin sai da musu Sufyan ne ne. Akwai Sufyan bin Uyaynata wannan, akwai kuma Sufyan Sauri, shi wannan dukan su biyu mutanen Kufa ne, duk ɗan Kufa ne. Saboda ilimin gabaki ɗaya sai da ya bar Hijaz, bayan tafiyar sahabbai da tabi'ai gabaki ɗaya ilimi sai da ya bar Hijaz. Duk wani malami mashuhuri da kaji a kowane ɓangare ne to ba ɗan Hijaz ba ne. To amma shi kamar shi Sufyan bin Uyayna tun yana yaro ƙarami ya baro Kufa ya dawo Makka, kuma ya zauna a Makka har ya rasu a nan, sai da ya tsufa sosai don a shekara 100 kaɗan ya rage. Kuma wannan ta bashi sa'a, ya haɗu da malamai da yawa, kuma ya karantar da malamai da yawa. Su Ishaq bin Rahawayi, malamin Bukhari da almajiransa, su Abdullahi bin Mubarak, su Shafi'in, su Ahmad dan Hanbalin da almajiransa. Shi kuma ya yi karatu wajen su Imam Zuhri, wajen su Imam Malik, har da ya wafaci a makan malaman hadisi sun yadda da maganarsa. Amma Sufyan Sauri shi yana gaba da shi, Sufyan Sauri shi yana gaba da shi, domin shi har yayi mazhaba ma ta shi ta kansa, illa iyakaci ta yi indirasi, ma'ana ta ɓace an neme ta daga baya bata kafu ba. Amma dai yayi almajirai har shi wannan Ibn Uyayna ɗin yana daga cikin almajiran Sufyan Sauri. Shi Sufyan Sauri ya samu matsala ne da gwamnati, shi yasa ba su bar shi ya sake ba. Tun yi kusan dama duk malaman da a yanzu ne ma ake malami ya zauna lafiya, amma dama malaman da ɗin ai kusan fafatawa ake. Kaga dai Abu Hanifa duk kusancinsa da Ja'farul Mansur sai da ya kulle shi a kurkuku ya mutu. Abu Hanifa kuma ana cewa Abu Hanifa ya rasu, ya ce yanzu a makarantar saurawa, sai aka ce saura Sufyan Sauri, ya ce a kamo shi. Sai da aka dinga kusan ƙarshen rayuwarsa ya ƙare ta ne a ɓoye-ɓoye kawai. Daga Kufa ya tafi wato Basra, daga Basra ya tafi Yaman, daga Yaman ya dawo Makka, daga Yaman Makka ya koma nan. Kai sai ta kai mahadi wanda ya ɗan Ja'far al-Mansur ɗin, ya sa dinare ko dirhami 10,000 duk wanda ya nuna inda aka ga Sufyan Sauri. Sai da take ya koma wani kauye ya koye yana leburanci a wata gona dan ya bace kar a gane shi. Yana leburanci yana kwadago a wata gona. Amma duk da haka sai da aka gano shi. Daga nan ya sake tsubo cewa ya Yaman. Can ma Yaman aka ba da cige shi. To abinda ke bayyana shi karatu duk inda ya zauna ko lebura ne shi to da an yi dan kuskuren addini sai ce a kaza za a yi sai ce to madalla a to in zan yi kaza ba sai a in za ka yi kaza kaza za ka yi to kaza ba ai sai mu da ce ai na samu a shi wannan malami ne ai kan ajima sai makaranta ta haɗu sai hukuma ta ce ai shi ne shi kuma zai yi bidare. Kuma kunsa laifinsa ya ƙi yadda a naka shi alƙali shi ne laifinsa kawai ya ƙi yadda a naka shi alƙali wani gari da ya je aka biyo ɓarawo a guje sai aka ce shi ne aka kama shi sai kurkuku daga baya aka gane shi aka fito da shi kuma to sai daidai daga ƙarshe ya zo maka sai aka dace shi ma Ja'far al-Mansur din zai zo maka a wannan shekara to shi ne fice to ai ya ba gwamnatin maka umarni cewa duk gidan a caji gidaje duk inda aka samu ko wata makaranta ko an san dai da madadin zai sako wajen malamin yake sako a nemo shi wanda duk ya faɗi ma inda yake za a ba shi dirhami 10,000 to shi ne shi kuma ya je dawafi ya rike sannan Ka'aba ya ce Allah kar ka shigo da Ja'far al-Mansur garin nan. Shikenan sai rashin lafiya ta kama shi. Ƙarshe zuwan da bai yi ba kenan ya mutu. To amma abin duka da siyasa da ɗansa ya hau mahadi sai ya ce shi ma ya ɗora kan inda kugansa ya tsaya. To ƙarshe ne shi ma dai a ɓoye-ɓoyen dai ya je ya ɓoye gidan wani mutum tsoho talaka a bayan gari suna aiki tare. Sai shi kadai ya bayyana mata cewa shi ne wani to duk duniyar musulmi a sannan shi ake ji inda ya ilimi ne to ƙarshe rashin lafiya ta kama shi ya wafati sai da ya wafati dattijan ya je masallaci shi to wani yana gidana ya wafati gari ya ɗau ɗumi kuma aka yi ta cincirin da wajen janazarsa to Sufyan Sauri kenan yana gaban wannan da kamar shekara 10 ko 10 wani abu kuma duk mutanen kufa ne sai dai shi wannan ya gama rayuwarsa a guje-guje shi kuma Ibn Uyayyah ya latsaye a maka na ya gama rayuwarsa har yau fati Allah ya saka musu da alheri shi kuma daga ya samu karatunsa a wannan hadisi daga Abdul Karim dan Abul Mukhariki Abi Umayyata wato Abu Umayya daga Hassan dan Bilalin yace Ammar bin Yasir shi Hassan bin Bilal yace na ga Ammar da ido na ya tawaddu yana tawaddu yayi a wala na kamar da sha ga muku cewa ya ku danga jin yawancin malaman da muke karanta a nan ba irin malaman muwadda bane malaman muwadda mutanen Madina ne amma malaman Tirmidhi saboda shi ma mutumin gabas ne to duk malaman gabas ne wannan shi Ammar bin Yasir ai rayuwarsa ga baki ɗaya ya koma kufa a ƙarshe a nan ya ƙare ta to Allah kuma ya mai tsawon rayuwa don ya fi shekara 90 ya kusa shekara 100 Ammar bin Yasir saboda kun san tun yana saurayinsa ya musulunta da irin musibar da iyayensa suka gani aka kashe su a gabansa to har ta kai shi ya maza Allah ya ce kai ma dai kashe kisan da ka guda sai ya tadda kai saboda an kashe Sumayya baban shi an kashe Yasir babansa a gabansa to daga ƙarshe shi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa wato al-Ammar taqatuluhu al-fi'atu al-bajia Ammar ɗan tawaye ne za su kashe ka ɗan tawaye ne za su kashe ka har lokacin da ake gina masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana aiki ana ɗauko bulo ɗaiɗai shi sai ya dinga haɗo biyu saboda saurayi ne yana da ƙarfi to sai maza Allah ya kan biyo bayan shi yana karkaɗe mai kura a bayansa manzala yana cewa Allah wadaran waɗanda za su jika wajen nan da jini saboda yana nuna masa cewa shi ma kashe shi za a manzala yana cewa Allah wadaran waɗanda za su jika nan wajen da jini to su sahabban an gaya musu ba kamar mu bane yanzu an ce kashe kaza ai shikenan sai tun ma sannan sai ka mutu a su sannan suke ƙara kuzari da ƙarfi cewa mutum tun yanzu an gaya masa cewa shahada ce ita dama ita ce gayar abinda suke roƙo sai na murtaya yake Allah bani da buƙata sai abu biyu Allah ka sa in tashi mutuwa in mutu a Madina kuma in mutu shahidi Allah ka azurta ni shahada in zan mutu kuma haka akai to kaga Sabit bin Qais bin Shammas da Allah ya ce duk masu daga murya ga manzo Allah aikin su zai rushe manzo Allah ya ce a kirawo shi dai ne zuwa wajen manzo Allah da manzo Allah ya zo mana ya saba Sabit ya zaka kaure sai mana ya zo bakin shi a rufe haka kai magana Allah ya rusa aikin sa manzo Allah ya ce zaka rayu mumini kuma ka mutu shahidi saboda haka sai ya wani tsake ya tabbatar shi an bashi certificate din sa tun yanzu to saboda haka su dan a ce musu shahada za ka yi a kul hatta rabba sunna bina illa ihdal husna ɗayan biyu ne kowanne kuma muka samu shi ne a wajen to amma kufa ya koma lokacin da aka tura sayyidina aka tura sa'adu kafin ya dawo sai aka tura ammar da abdullahi dan mas'ud shi ammar yana kula da treasury Abdullahi ɗan Mas'udu kuma yana alƙalanci shi kuma gwamna yana gwamnantancinsa to Ibn Abihi ma da aka dawo da shi wato Abdullahi bin ɗan Abdullahi bin Yasir yake da aka dawo da shi saboda waƙiyar nan da ta faru na cewa sun kama shi yana shan giya yana masa sallah a buge to still dai shi amma da Abdullahi ɗan Mas'udu sun ci gaba da zama a Kufa to da Sayyidina Ali ya je Kufa sai ta da su to da ma wasu kan almajiransa ne shi ke mace suka haɗu suka gama rayuwarsu a can shi ma sai na alin ya rasu a nan su ma duk su ne da suka rasu a nan to da Ammaru ya ce na ga Ammaru yana amala kuma sai na ga ya tsatsafe gemunsa sai aka ce da Ammaru ko shi Ammaru ne ya faɗa da kansa sai na ce da shi yanzu a shaida ma ana tsatsafe gemu ka tsatsafe gemun ka sai ce yau mai zai hana ba zan tsatsafe gemu na ba a arwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama liyukalli ya tawo ya ce na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsatsafe gemunsa ta ga ko ai ba abin da zai hana ni kuma ban yi ba na'am
حدثنا
ابن ابي عمر يا زن تند محيو
حدثنا
سفيان بن عيينة ابن عيينة يا زن تند مو اروبتا ده سيد دان ابي اروبتا شي kuma daga malan katadatu daga Hassan bin Bilal an Ammar daga Ammar
sallallahu
alaihi wasallam irin wancan hadisin na sama ta wata hanyar daban ba ta hanyar Abdulkarim ba
ala Abu Isa
Tirmidhi yace
wa
a wannan babi
Usmana.
An karbo shi ma daga Usmanu da Aisha da Ummu Salama da Malam Anas da Ibn Abi Awfa Abdullahi kenan Abdullahi bin Abi Awfa wa Abu Ayyub al-Ansari Abu Isa yace ina ji Malam Ishaq dan Mansur yana cewa Ahmad dan Hanbali ya ce Ibn Uyaynah ya ce Abdul Karim bin Hassan min Bilal hadisi takalili to ka ji magana to wannan shi ya kawo kece kuce akan hujja da wannan hadisi shi Tirmidhi ya ce ga yanda hadisin ya zo to su kuma masana bin diddigi su irin su Ahmad dan Hanbali suka ce shi ai arwayar akwai shi wato Sufyan ibn Uyayna to shi ibn Uyayna da kansa yake cewa Abdul Karim bai ji wannan magana daga Hassan bin Bilal ba to an samu inkidai kenan ba magana cewa hadisin an yi ko ba ai ba a tarawan hadisin da yato an samu tsinkewa Abdul Karim wani ne ya gaya mai amma dai ba ji Hassan ba domin an fi karatun Abdul Karim ba shi a cikin wanda yayi a wajen Hassan to shi kuma hadisi da ya samu wannan sirri to a aje shi waje daya ya jira wani ya taya shi ko wani ya zo ya karfafe shi amma in ba haka wato ya zama hadisi ra'ibi baya da shahidi kenan to saboda haka sai ya zama na wato hadisan duk hadisan da an kawo hadisi ya kai hadisi kusan 20 da suka yi magana tsatsefe gemu wato a alwala to amma kowane hadisi sai an same shi da wani dan dugu kowane hadisi sai an same shi da wani dan dugu na cewon har yanzu ba a samu mai kwarin da za a kafa hujja da shi tsatsefe gemu ya zama wajibi a alwala ba domin ana son sai abin da yake mai karfi to sai aka samu wata waya waccan ta sayyidina Usman ta sayyidina Usman da yayi arwala a gaban mutane to ita kuma sai ta rabu biyu akwai ruwayar da tace ya da yazo wanke fuskarsa sai ya tsatsefe gemun sa kuma yace haka manzo Allah ya amma sai aka rishin sa'a wannan daidai wannan kalmar ya tsatsefe gemun sa ba ta a cikin ruwayar Bukhari ba ta a cikin ruwayar Muslim wacce suka ittifaki haka wacce Bukhari ma yayi infiradi da ita ba magana tsatsefe gemu sai aka ce wannan magana kara ta akai tunda bata zo a Bukhari bata zo a Muslim ba kara ta akai amma ga yanda sayyidina Usman ya arwalar ba a yi magana tsatsefe gemu ba to shikenan wannan ta sa malaman mazhaban nan guda hudu sai suka hada akan cewa tsatsefe gemu baya cikin wajibin arwala amma sun yadda cewa manzo Allah yakan tsatsefe wani lokacin wani lokacin kuma baya tsatsefewa musamman idan ilimin mai kauri in manzo Allah ya tashi wanke fuskar sa rike gemun sa yake haka zuwa karshen sa ma'ana abu ta kansa kawai ba tare da an mutsuka shi ko an tsatsefe shi ba na'am
qala Muhammad bin Isma'ila
Muhammad bin Isma'il Bukhari kenan yace hadisi Amir bin Shafiqin wato hadisin da yafi inganci a maganar tsatsefe gemu shine hadisin Amir wanda an Abi Wa'il daga Abi Wa'il an Usman daga Usman Abu Isa yace ya haza aksar ahli ilmi mafi yawancin malamai daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sun tafi akan wannan domin a sahabbai akwai wa'inda ba malamai ba tare da kimar su da darajar su ta subuwantaka to amma ba su shagala da neman ilimi ba akwai kuma wa'inda suka shagala da neman ilimi har suka kai suna ba da fatawa a addinin musulunci to wannan malamai ne idan sun faɗi magana hujja ce a shari'a amma sahabin da wato bai nemi ilimi bai shura da ilimi ba to maganarsa ba hujja ba ce a shari'a kamar yadda Abu Hanifa yake cewa abinda duk aka ce Allah ya faɗa ko manzonsa ya faɗa to alal ainu wa ra's ba mu da wata cewa yace suka ce amma duk abinda aka ce wani sahabi ne ya faɗa to za mu duba wanda muka ga maganar shi tafi dacewa da ta Allah da ta manzonsa mu dauka wacce muka ga bata yi ba mu aje masa amma magana ta dawo wajen su Sufyan su Zuhri wannan su mazaje ne mu mazaje saboda me su tabi'ai ne shi ma tabi'i ne kaga ai abokinka ko sa'anka maganarsa ai ba za ta zama hujja akan ka ba malaminka ko na gaba da kai shi ne maganarsa take zama hujja akan ka amma Abu Hanifa tabi'i ne ya ga Anas dan Malik ya ga Ammar da idan shi saboda me ya samu damar cewa a garinsu suka rayu a garinsu suka rayu ba a wani gari ba wanda ya rayu a garinka mutum sai ya rayu a garinka ka gan shi wani wanda ya girme ka ma bai gan shi saboda ba garinsu ɗaya ba kaga Imam Maliku da Abu Hanifa sun haɗa zamani amma ba su taɓa ganin juna ba sai dai a zo a ce Imam Maliku ai Abu Hanifa ya ce kaza sai waye Abu Hanifa shi kuma a ce masa Maliku ya ce kaza ai waye Maliku to amma sai almajirin Abu Hanifa shine suka haɗu da Imam Maliku
kullum mutun ya zo Madina ya ji aikin haji ya zo Madina idan yau maliku fatawa sai shi to mu kuma a garin mu malamin mu sai ce na ne garin ku sai kufa mu malamin mu a kufa ai malamin ku a kufa Nu'manu ce waye Nu'manu shin abin bai shahara ba sannan hatta shi kansu maliku ai a zamanin su shugurar bata kai irin yadda ta yi daga baya ba domin abu ne yake tafiya kamar hadiri a hankali yana yaduwa yana yaduwa yana yaduwa shi yasa Ibn Hazm an ce masa Imam Malik sai dinga jawo shi bai san shi ba saboda shi kuma a magharibi yake Andalus Spain kai da kake Spain ya za ka san mutumin da yake Madina to amma sai ya zama kuma garin su bai san sanda Malik ya cinye garin su ba shi a Andalus yake to amma duk malaman Andalus malikiya suke duk malaman magharibin malikiya suke shi kuma sai aka samu rashin sa'a bai haɗu da malaman almajiran maliku ban zana ya karanta a yansu amma da ya mura sai a ce maliku ba haka ya ce ba wai malikun nan annabi ne ne kowane ne to abubuwa da ya haɗu suka zama ba daɗi tsakanin shi da su Ibn al-Arabi wanda suka yi zamani tare da shi wanda su kuma yanta mutum malikiya ne a wannan lokacin to ƙarshe sai daga baya shi da kansa ya fahimci matsayin Imam Malik radiyallahu ta'ala kaga Imam Shafi'i da kansa yake cewa yace da ba dan Sufyan bin Uyayna ba da Maliku yace da ilimi ya rushe gaba ki da saboda Maliku yana Madina Sufyan yana Makka yace to wayannan sune dirakun shari'a ta addinin musulunci yace da ba dan su ba inji Shafi yace to da ilimi ya tashi ma gaba daya to ka samu mutum kwaya daya shari'an nan gaba ki dai tana kanshi duk sanda abinda ka motsa alqur'ani yana kansa abinda ka motsa a hadisi yana kansa abinda ka motsa a fatawu sahaba duk yana kansa abinda ka motsa a cikin duk tafsirai ko mene da lugal larabci duk ya iya shi daya a zamanin saboda me ya zama wani suto na shari'ar musulunci da duk inda ka taho to shi ya shirya to saboda a wancan lokacin babu alolin dauka babu alolin rubutu ko furintin shi yasa sai Allah ya buɗe kwakwalen su suka zama irin wannan da kwakwalen su irin namu ne ai shari'a bacewa za ta yi ba za ka iya haddace komai ba suna man an gaya ma aka ji aka dace ka ce ka manta suna man ba ka iya haddace sunan mutum ma sai ka ce na manta sunan mutumin nan ai ba zai yi ba Maliku ya ce idan muka je karatu muna yara ya ce da zare nake tafiya idan malam ya karanta hadisi ina sauraro sai in yi kulli da ya karanta hadisi sai in yi kulli ya ce sai a karanta hadisi 90 da wani abu da an taso daga makaranta sai in je gindin bishiya yadda ka san ana jan cirbi sai ya tuno kowane hadisi da sanadinsa da sunayen sai ya ja sannan ya gaba ya ja sannan ya gaba ya ja to haka ake karatun haka ake karatun ya ce na taɓa manta hadisi ɗaya na tambayi malami na ya ce min faɗa ya ce har zamani ya yi za a fara manta karatu ya haddace 90 da wani abu saura ɗaya ya je ya tambaya a tuna mai ya ce yanzu har zamani ya yi lalace wanda mutum za a gaya mai hadisi kuma ya manta yanzu aya ba manta ake ba aya ba manta ake ba hadisi ba saboda to yanzu a wannan zamani ya za a yi kai karatu irin na wancan zamani ya za a yi kai karatu irin na wancan zamani ko nan kusa-kusa shi wannan malaman mu shi ma jiyana da Allah ta'ala duk darasin da ya dauko a makaranta baya bacci sai ya biya shi sau 1000 duk darasin da ya dauko ba zai kwanta bacci ba sai ya biya darasin sau 1000 to kai kuma kake biya makarantar ma baka je to kaga su wa'annan su suke su haddace abinda wa'ancan suka ce ba wai su zama wa'ancan ba a maganganun wa'ancan ake so a haddace kamar yanzu wannan ai dai maganganun su ne muke karantawa ko to su hadisan ummahatin suka haddace yanzu kuma ake ta kokarin ba wai ta a haddace maganganun su ba a fahimci ma me suka ce to Allah ne cikin hikimarsa saboda babu wa'annan alolin a zamanin su to shi yasa ai ko mun zo mutar da lokacin da malamai ba su fiye son mutum ya dinga yin dan tsiri a littafinsa ba saboda yana hada-hada idan malami ya dan ya fasara wata kalma sai ka dan rubuta a gefe don mai ka kamanta to kaga kana yin haka kokon lokacin ba za ta kula da wannan ba domin ga akwai inda ka aje yanzu ka je kasuwa ka tada kwakwalan yan kasuwa ya sun zama toka da wannan naira 600 wannan 1200 wannan 1300 wannan kaza abu goma sai dan kasuwa ya ce maka kaza kenan ya haɗe lissafin ya buge shi da ka amma yanzu ku ce mai komin kwalkwalatar nan ba zai iya ba sai kyalkyalkyalkyal ya kama ya sannan ya ce kaza ne lokacin da wayan nan ta shigo wannan hannala kuɗin nan duk mai waya sai ka samu a kan shi akan akwai kan wayan mutane ya kai 20 kawai da ya tashi buga kyar tawane kenan kyar tawane kenan yanzu ku mutum tashi ma bai hada cewa kwakwale sun mutu ta kama wani mai da kere ke da hada ta tashi shi amma sai ka samu mutum wayan mutum 20 a kan shi da ya tashi kawai saboda kwakwale a lokacin sana da danko yanzu ba ta da za ta ba abin da ta yi hada cewa ba abin da kwakwale da akwai wani malami na yake gaya masa ya ce in baka biyan ba matsaya da hadda yanzu to in ka hadda ci karatun yanzu in ya shiga da wani zai fito ba shi kaɗai zai fito ba shi kaɗai zai fito sai kana tura shi to in ya tashi fitowa sai ya ɗebo wani ya fito ne Allah ya kyauta
na'am
wa man ba'adahu amma waɗanda suke ba daga bayan sahabban manzo Allah sun ga ra'auta galiyati suna ganin cewa ya zama wajibi a zuciya wa bihi
yaqulu shafi'i
imam shafi'i yana faɗin haka
wa qala ahmadu
amma ahmadu yace
in
saha idan mutun ya rabu kana anta galilin liyati ya manta bai tsitsife gemu ba
huwa jahil
to zaurarsa ta yi
mala
isaku kuma yace in ya bar shi da mantuwa ko kuma yana ganin ya san shi amma ba wajibi bane shi ma a rolar shi ta yi in ko da gangan kawai dan wato wulakantawa ya bar shi sai ya sake mu kan samu a mazhabin ta Imam Malik sai aka raba abun biyu cewa a arwala dai ba wajibi bane ba arwala ba wajibi bane musamman wato gemun da yake mai kauri gemun da yake da yawa gemun da ba a iya ganin fata ta cikin shi ya cinkushe ya yi duhu to wannan sai ka kama shi kawai ka shafa ruwa a sama amma idan ya zama da gare-gare yake to wannan babu laifi ka zuba ruwa ka matsa kashi ko ka tsatsafe din wannan babu laifi a kai a magana arwala kenan a mazhabin mutum Imam Malik
حدثنا
يحيى بن موسى يا دم موسى يا
مو
عبد الرزاق يا بن تدم
ده
جمال اسرائيل ده عامر بن شبيك وائلين ده ابي وائلين ده عثمان بن عفان شيخ عمر الله صلى الله عليه وسلم هنا تصفي جه موسى شي wannan shine hadisin da Bukhari yake shi yana ganin yafi wancan hadisin na Abdul Karim daga Hassan bin Bilal ya fi shi inganci a wajen sa Abu Isa ya ce asalin sahihin wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce
babu ma da fi masihin rasi
sai maganar hukuncin shafar kai
annahu
yabda'u bi rasi cewa idan za a shafi kan a fara daga gaban kai ya zuwa ƙarshen kai
حدثنا
إسحاق بن موسى الأنصاري إسحاق بن موسى الأنصاري يا من تدم
حدثنا مالك بن
إيسى القزاز يا من تدم
حدثنا
مالك بن أنس يا من تدم
أنا
عمرو بن يحيى دغ عمرو بن يحيى شي كما دغ بابانسا دغ عبد الله بن زيد شي محمد صلى الله عليه وسلم مسح رأسه يا شافكن سبيه ديه biya daihi da hannayensa guda biyu
fa
aqbala bihi ma yayi tafi da su wa adbara kuma ya dawo kusa
bana bi mukaddami ra'si
ya fara daga gaban kan manzo Allah sai da ya haka hannunsa aka yi tafi ya tafi
kuma zahaba bihi ma
ila qafahu ya tafi har ya zuwa kiyar sa
kuma raddahu ma
sannan ya dawo da su yayi madanu asai da ya dawo da inda ya fara
kuma ga
sannan ya wanki kafuwan sa wannan a dukkan malamai maluku kawai aka bawa wannan hukuncin maluku shi ya riko da hadisin sai na Usman wannan hadisin haka manzala yake shafa kai haka manzala sallallahu alaihi wasallam yake shafa kamar yadda mai qur'abi yake cewa wal khamisul masbu bi kulli ra's amma sai ce li malikin lali jami'in nasi farilla ta biyar al masbu bi kulli ra's a shafi dukkan kai gabaki daya amma haka li malikin a wajen imam malik lali jami'in nasi ba wajen dukkan mutane ba wajen mutane sun yi magana ne akan cewa bir usukum ai su shafi suka ce wai bi ba al usukum da sashen kanku saboda haka in dai ka iya shafar wani abu daga kanka to shikenan yayi in ka shafi nan ko nan ko nan haka wasu ma haka suna dan kwakwalawa wai abinda a abinda kamar yadda mai qur'abi yake faɗa wal khamis al masu bi kulli ra's to in an tsaya anan shi mai qur'abi bai yi tafsilin cewa a hada hannu a tafi nan a kai nan a dawo nan yin haka sunna ne ba wajibi ba ne shafar dukkan kai shi ne wajibi amma a tafi a dawo to sunna ne kamar yadda sayyidina Usman ya nuna saboda haka ko a malika idan ka shirya hularka kai haka ka ai ka shafa dukkan kai ko to shikenan a wuce eh ba lalle sai ka ai ka haka ba kai haka ka shirya hularka kai haka ka shafa shikenan malish yayi eh amma kai hada hannu ka tafi ka dawo to wannan sunna ne mala abu isa tirmidhi yace a cikin wannan babi akwai hadisi daga ma'awiya daga an samu kuma daga mikdadu dan ma'adika riba daga na aisha abu isa tirmidhi yace shi hadisin abdullahi dan zaidun shine asahu shay'in mabi abu hadisin da yafi inganci fi hadal babu a wannan babi gabaki daya wa a hasanu kuma shine mafi kyau mafi yawanci duk inda za a faɗi maganar arwala dole sai an kawo maganar hadisin sayyidina Usman domin mafi yawanci hadisai kamar wancan da muka ce na amma na ɗaiɗaiku ne amma shi sayyidina Usman ta yi a taho ya yi ta a gaban jama'a ga matsayinsa amirul mu'minina ga matsayinsa ɗaya daga cikin ashirin bashi na gajinnati ga matsayin kusacinsa da mazala ga matsayinsa na duk wani wanda domin shi ne na biyar a musulunta sayyidina Usman shi ne mutum na biyar a musulunta to kaga ai duk wani abu sai dai ya bada labari to saboda haka wannan arwala da sayyidina Usman ya yi kamar yadda ka san sallan nan da mazala ya koya mutum nan da bai iya sallah ba ta zama hujja akan duk wata sallah da za a yi duk wani hukuncin sallah da za a yi to wannan hadisi na salatul musii din nan shi ne hujja to haka nan arwalar sayyidina Usman to akan ta ake ta daudala sai dai a wani hadisin kaga an kara wani hadisin kaga an rage kamar akan tsatsefege mu din nan a hadisin riwayat bukhari da muslim babu tsatsefege mu amma a riwayat malam abdurrazzaq akwai tsatsefege mu to kaga sai dai a dinga samun kari da rage amma dai wannan hadisi to shine wato abinda wato babban hadisi ko kuma jagora a cikin kunce-kuncen arwala ga baki daya
wabihi ya kuli Shafi'i
kuma da wannan Imam Shafi'i yake faɗa da Malam Ahmadu da Malam Ishaq to ma'ana dai ga baki daya shine a san matsayin alwala da wajabcinta da tsarkinta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah baya karbar sallar wanda ya kari har sai yayi arwala. Ita ko arwalan nan tana da wajibabbun da in aka yi ta ba su to bata yi ba, in aka yi ta ba su bata yi ba, su ne wannan guda bakwai nan da Allah ma haka ya faɗe su. Iza qultum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-murafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Anan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi guda biyar, guda biyu kuma sai aka gansu a ciki, shine yanda Allah ya jiro magana. To dole sai an yi al-muwalatu da ka fara haka gama haka shi. Idan kai wanke fuska ka tabbata ka kama harkokinka ka dawo ka wanke hannu ka tabbata ka kama harkokinka, to ba haka Allah ya faɗa ba. Allah a jire shi ka wanke kaza ka wanke kaza sai ka yi haka. Sannan ko fagasilu, kalmar gusulu din ba za ta inganta ba, ka fara ruwa sai ka cuɗa wanki, bayan da za a yi wanki ka sheƙarwa haka ka ce ka wanke, a sai ka cuɗa. Ko da dai anan ma mun samu matsala tsakaninmu da Imamu Shafi'i, ka san shi Shafi'i a gaban Maliku kuma sai ya ce gaskiya ban gane ba, saboda Maliku ya saka masa fuska. Shi Maliku ya ce ai kalmar gusulu sai an cuɗa, shi kuma Shafi'i ya ce a kwara ruwa ma ya isa, in ka kai haka hannunka a jikin famfo ruwa ya fito. Maliku ya ce sai an cuɗa. Ya ce to ayyuka makallah, in haka ne me isa Allah ya bambanta kalmar da ya zo wankan janaba, sai ya in kuntun junuban faɗa haru, to ta tahiri sai an cuɗa an wanke. Shi Shafi ya ce a wankan janaba ne cuɗa take wajiba, amma tun da an ce Allah ta yi fagasilu, to kwara ruwa ma gusulu ne. Fagasilu kan ana bin diddigi ko ya kalma take ko harafi yake, sai an gano menene hikimar faɗan haka, menene asalin da yasa aka faɗa haka. To amma dai wannan Allah ya faɗa ɗin nan, Allah ya faɗi biyar, to aka ƙara aka fahimci kuma muwalatu da kuma addal, to sai suka zama bakwai.
Na'am. Wai mutum ne yake bin sallah.
Na'am.
Shi ake zama sai ya na karshe.
Na'am.
Kawai shi kace.
Ye ne?
Shi kace.
Sai ji kamar an yi sallama.
Eh, sai ne da ta ko da ai sallama.
Eh.
Shi ni ai sallama.
Sallah ta baci. Wa sahawul mamum yahmiluhu al-imam. Abinda malamai suka ce rafkar nuwan mamu liman yana dauke masa. Idan mamu ya raukar nuwa, to liman ya dauke masa babu komai sai a wuce. Amma in ba ta yi muni ba, kaga inda wato yana zaunan jiye kamar an yi sallama ya ce assalamu alaikum, sai ya ji kuma liman ya ce assalamu alaikum, kawai sai ya ce a zuce zai ce ashe ba sai kawai ce assalamu alaikum, shi kenan kowa komai. Ko kuma ya ce miƙewa aka yi, ashe liman yana zaune, sai da ya miƙe ga kowa a zaune sai ya zauna, to duk wannan liman ya ɗauka. Amma ka tashi ka yi tafiyarka, ka Allah ma ya fita daga masallaci, kuma babban ma abu ya juya alƙibla baya, to ai kaga wannan nauyin yayi wa liman yawa, saboda haka sallah ta ɓaci. Duk wanda yayi wannan sallah ta ɓaci. Kamar ai kaga cha suka yi, wato wanda haɓo ya kama shi yana sallah, kamar yanzu irin masallacin mu da muke kusa da ruwa haka, to zai iya baya-baya ya fita ya je wajen ruwan nan ya wanke haɓa, ya wanke haɓan, ya wanke, ya gyara jikinsa, kuma ya dawo ya ci gaba da sallah, ya ɗora ko da an yi wata raka'ar baya nan ka ina can wajen wankewa, to a cikin wacce ya samu da wacce ya samu daga baya sai ya haɗa lissafi ya cika sallarsa. Wannan wankewar ba za ta sa duk da ya fita daga masallaci, to amma da sharadi uku suka ce malam ya takallam kar ya magana, awon shi ala najasatin, ko kuma ya taba ya taka najasa, in ya taka najasa to shi ma sallah ta fita. To sannan kuma kai ya juya alƙibla baya, in ya juya alƙibla baya shi ma sai ya dawo ya ɗauko sabon masabuki ne kawai, ba zai ɗora akan inda ake a da ba. wa alaikum salam. Na'am. Ai ka san ita wucin ai ita wucin eh kamar da kwada ai aya ce ma Allah ya tabaraka ta'ala ce wala qadarsanna nuhan wa ibrahima waja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitab wa faminhum mutad wa kaseerun minhum fasiqun ai wannan aya ce da kuma sauran ayoyin da kamar ku fada a jiya na cewa Allah tabaraka ta'ala ya ce wa min aba'ihim wa ikwani wa dhurriyyatihim wajta bainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim duk wannan suna magana akan zuriyar annabawa su ma annabawa ne to amma shi kan'ana ai magana da Allah ya ce innahu amalun ghairu salih innahu amalun ghairu salih malamai sun yi ta maganganu menene ma'anar amalun ghairu salih wasu suka ce a amila amalan ghairu salih yayi aikin da ba mai kyau ba wasu suka ce ai amalin gabaki ɗayan shi ne saboda haka intruder ne ma'ana shigo da shi gidan akai ba dan gidan bane saboda dama uwar shi ta irin abin a aika ko saboda haka shine ma'ana innahu amalun ghayru salih saboda haka intruder ne ma kawai ba dan gidan bane to shine ma'ana haka na'am haba ustazu wato duk lokacin da sahawu ya shiga mai sallah bayan ya gama sallama to malamai suna cewa zai iya jona sallarsa da sharadi bai yi zance ba da sharadi bai fita daga masallaci ba da sharadi ko da yana wajen ba a dade ba idan ya fita daga masallaci ko kuma yana wajen ma ya kama hira ko kuma a yana wajen amma an dade amma kowa ma ya manta an yi wannan sallar to ba zai dora ba amma dan assalamu alaikum ya ci a wajen sai yana jin an gama sallar sai miki zai nafila sai da yayin raka'a ɗaya sai tana abdu ai ana bin shi ma raka'a ɗaya ba zai ce to a rike wannan a mai kon wancan ba wannan rushe ta zai shikenan ya dauko waccan sabuwa ya hada da waccan kuma ya sujada ba adi saboda dan wannan fasalar da aka samu yawwa aka dauke wuta me zai ruda shi ai ya riga ya yi sallama da liman ai tunda an tsinke su kuma ya tashi yana shigo sallarsa ko da za su rika ta dawo zai ci gaba da sallarsa ne kawai zai ci gaba da sallarsa ne malamai sun samu wannan hukunci ne a hukuncin da aka yi a da kafin wutar lantarki cewa a jirgin ruwa idan za a yi sallah za a iya yin sahutu da abu ne mai faɗi kuma a kalli gabas to akan samu haɗurra to in ana cikin sallah sai aka samu haɗari sai jirgin ruwan ya kare aka yi nan da liman aka yi nan da mamu to kaga zai sallah za a ci gaba da yi to wannan daga nan aka samu cewa idan aka tsinke liman da mamu to mamu zai ci gaba da sallarsa ne to shi ne aka ɗora wannan kunci kamar kana bin liman kuma aka tsinke ku da wutar lantarki yanzu ba ka jin shi to shikenan sai ka ci gaba da sallaka ka kara ka sallaka kawai
Amin. Amin. Masha Allah. Shikenan? To alhamdulillah.